This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyenna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. A yau Talata, 3 ga watan Disamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, shugaban Amurka Joe Biden ya bukaci majalisar dokokin kasar da ta amince da karin dala biliyan 24 domin tallafawa Ukraine da kuma ƙara cike ma'adanar makaman Amurka. Sabunta hare-haren roka na mayakan Hezbollah da kuma hare-haren ramuwar gayya na Isra'ila na ƙara dagula yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da nufin kwantar da tarzoma a yankin da ke fama da rikici. Hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ce ƙananan yara su ne kusan rabin daukacin 'yan ƙungiyar masu ɗauke da makamai a Haiti.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da yin cece ku ce akan sabon ƙudurin yi wa tsarin harajin Najeriya kwaskwarima, mai ba shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu shawara akan harkokin yaɗa labarai Sunday Dare ya ce ba a tsara ƙudurin ne da nufin cutar da wani ɓangare na ƙasar ba.
Wannan magana kan arewa ko kudu ba ne. Magana ce ta inganta rayuwar talakan Najeriya daga kowane yanki. Shi shugaban ƙasa yana duba ya kamata ku sake duba tsarin haraji na ƙasa.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa wani hari da 'yan bindiga suka kai a ƙaramar hukumar sabon birni a jihar Sokoto a jiya Litinin ya yi sanadin mutuwar akalla mutane 9. Wannan dai na zuwa ne yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da fafatawa da mahara a yankin. Sannan kuma za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya, wanda a yau ya tattauna akan batun babban zaben ƙasar Ghana da ke tafi a ranar 7 ga watan nan na Disamba. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya bukaci majalisar dokokin kasar da ta amince da ƙarin dala biliyan 24 domin tallafawa Ukraine da kuma ƙara cike ma'adanar makaman Amurka, kamar yadda wasu jami'an Amurka biyu suka shaidawa muryar Amurka. Yayin da gwamnatin kasar ke ci gaba da gabatar da wasu sabbin tsare-tsaren tallafi a jiya Litinin domin fitar da wasu kuɗaɗe daga cikin kuɗaɗen da majalisar ta amince da su ga ke kafin Biden ya bar mulki a ranar 20 ga watan Janairu, jami'an da suka sami ganin buƙatar gwamnatin bisa sharaɗin sakaye sunansu domin tattaunawa da muryar Amurka sun bayyana cewa sabon tallafin zai hada da dala biliyan 16 domin sake cike taskar makaman Amurka ƙarƙashin dokar ikon shugaban ƙasa ta Pentagon, tare da dala biliyan 8 don ƙera makamai a ƙarƙashin shirin tallafin tsaro na Ukraine, wanda ke mayar da hankali kan samar da buƙatun tsaro na dogon lokaci ga Kyiv. Wani jami'in tsaron Amurka ya shaidawa muryar Amurka a jiya Litinin cewa ko baya ga ƙarfafawa yaƙin da Ukraine ke yi na tsare 'yancinta da kuma karya lagon sojojin Rasha, haka ma tallafin kuɗaɗen zai ƙara ƙarfafa shirye-shiryen sojojin Amurka ta hanyar sabunta tsarin makamanta da kuma sanya jari kai tsaye a ɓangaren masana'antar tsaro. Sabunta hare-haren roka da mayakan Hezbollah suke yi a Lebanon da kuma hare-haren ramuwar gayya da Isra'ila ke kaiwa suna ƙara matsin lamba kan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta 'yan kwanaki da aka cimma da nufin kwantar da tarzoma a yankin da ke fama da rikici. Da yammacin jiya Litinin, dakarun tsaron Isra'ila sun kai wasu hare-hare a faɗin ƙasar Lebanon, inda suka zargi ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran da bijirewa yarjejeniyar ta hanyar kaiwa Isra'ila hari da rokoki. Isra'ila ta ce hare-haren da take kaiwa sun hada da auna dimbin cibiyoyin harba makaman roka na Hezbollah da mayakan 'yan ta'adda da sauran cibiyoyin aikin ƙungiyar ta Hezbollah. A yammacin jiya Litinin, ma'aikatar lafiya ta ƙasar Lebanon ta ce hare-haren da Isra'ila ta kai a garuruwan Haris da Talusa sun kashe mutane 9 tare da jikkata wasu 3. Tun da farko kuma ma'aikatar ta ce wasu hare-haren Isra'ila a kudancin Lebanon sun kashe wasu mutane 2. Barazanar da zababben shugaban Amurka Donald Trump ya yi na saka haraji ya haifar da baraka tsakanin kasashen Canada da Mexico, bayan da jami'an Canada suka ce bai kamata a kamanta matsalolin da ke kan iyakokin kasashen biyu ba. A jiya Litinin, shugaban kasar Mexico ya yi watsi da waɗannan kalamai waɗanda aka yi bayan ganawar Trump da Prime Minister Justin Trudeau. Trump ya yi barazanar sanya haraji na kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin da suka fito daga Canada da Mexico, har sai idan sun dakile kurarar bakin haure da kwayoyi.
To, an jima kaɗan za ku ji ƙarashen labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yayin da ake ci gaba da cece kuce akan ƙudurin yin gyaran fuska ga tsarin harajin Najeriya, mai ba shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu shawara akan harkokin yaɗa labarai da wayar da kan jama'a Sunday Dare ya ce ba a tsara ƙudurin ne da nufin cutar da wani ɓangare na ƙasar ba. A yayin wata hira ta wayar tarho da Ibrahim Ka'almasi Garba, Mr. Dare ya ce sai wasu rukunoni da 'yan majalisar Najeriya sun amince da ƙudurin kafin shugaban ƙasa ya sanya masa hannu ya zama doka, inda ya ƙara da tabbatar da cewa talakawa ne za su ci moriyar sabon tsarin harajin.
To, Malam Ibrahim Garba, kan maganan sabon haraji a Najeriya. Da farko, ni ban taba gani haraji da zai taimaka talaka amma wannan haraji da muna da shi yanzu. Ba biyan haraji na ilimi, ba biyan haraji arkan lafiya, ba haraji daga hannun masana'antu. Fanni 7 ko 6 ana nan ba za a biya haraji ba ma talakawa. Sabon haraji nan zai kawo musu sauki. In ka duba kuma zancen VAT din nafa a kan abinci ba VAT. Mutane suna kashe kuɗi da yawa kan abinci. Ba VAT zabiya. So a gaskiya, wanda ya zona ya karanta sabuwa haraji ɗin nan, ya duba ya gane zai cancewa sosai, ya kamata mu goyo bayan shugaba Bola Ahmed Tinubu a kan wannan sabuwa haraji.
Ganin yadda talakawa ke fama da wahalhalu, musamman ma biyo bayan cire tallafin mai, baka ganin bai kamata a ce wannan karon kuma shugaban ƙasa ya gabatar da wannan batu na haraji ba?
To, Malam Ibrahim Tigarba, ba ya ke majalisa na ƙasa ba? Ya ke gaban majalisa na Tuduba, kuma abin da ya kamata yi kenan. Ya ce su daina tunda ya ji maganan su gwamnoni cewa akwai abubuwa da ba su yadda ba cikin haraji din nan. Amma shi shugaba ya yi abin da ya kamata. Ka tuna fa, an kafa committee, National Committee na Fiscal Policy, sun zona wata 18 da stakeholders sun zaga duk Nigeria akan maganan sabuwar haraji din nan. Kafin su dawo su ada report din nasu, sannan su mika wa president ko presidency. Kuma shugaba ya duba ya ce a mika wa majalisa na ƙasa. Abin da ya kamata yake nan, yana gaban majalisa yanzu za a yi public hearing. Dukkan Najeriya za su yi magana, su je gu majalisa su ma su yi magana, kowa zai zo na tattauna. Daga baya za a jara abin da ya kamata a jara, wanda za a kamata a cire za a cire, wanda ya kamata a hada da ba sa ba za a sa. Kuma za mu zona kowa yadda kafin a sake sannan ci gaba daga gona.
Wasu na ganin abin zai fi shafar talakawan arewacin Najeriya, baka ganin haka abin yake?
Wannan magana ba kan arewa ko kudu ba ne, magana ce ta inganta rayuwar talakan Najeriya daga kowane yanki. Ba maganan cewa wannan daga arewa ko daga kudu ba. Mu yi magana gaskiya kaman 'yan Najeriya da muna so kuma muna bukatar ci gaba Najeriya. Abinda ya kamata kenan. Shi shugaban ƙasa yana duba, ya kamata ku sake duba tsarin haraji na ƙasa. Abinda yana zuciyan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kenan. Ni dai na duba kudin sabon haraji din nan fa, ba taba gan wanda ya ma talaka amfani kamar wannan ba. An cire haraji a abubuwa da zai amfana su talakawa.
Sunday Dare, mai ba shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu shawara akan harkokin yaɗa labarai, kuma tsohon shugaban sashen Hausa na muryar Amurka kenan, a hirarsa da Ibrahim Ka'almasi Garba. To shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Shugaban hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta faɗa a jiya Litinin cewa ƙananan yara su ne kusan rabin ɗaukacin 'yan ƙungiyar masu ɗauke da makamai a Haiti tare da yin kira da inganta kariya. Babbar daraktar hukumar ta UNICEF Catherine Russell ta faɗa wani taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan yanayin yara a Haiti cewa mun kiyasta yara sun kai kashi 50 cikin 100 na ƙungiyar masu ɗauke da makamai. Yayin da adadin yara da kungiyoyin masu dauke da makamai suke dauka ya karu da kashi 70 cikin 100 a cikin shekarar da ta gabata. Ta kara da cewa ana amfani da yaran ne a matsayin masu tsegunta labarai da masu dafa abinci da kuma bautar da su ta hanyar jima'i, kazalika da tilasta musu yin ayyukan ta'addanci. Ta ce kungiyoyin suna kashe yara tare da raunata su akai-akai, kuma rahoton cin zarafin kananan yara ya karu da kashi 1000 cikin 100 a bana. Yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyya mai mulki a ƙasar Namibia ita ce ke kan gaba a sakamakon farko na zaben da ya ci karo da matsalolin na'urori, lamarin da ya sa aka tsawaita lokacin jefa ƙuri'a na tsawon kwanaki 3. Jam'iyyun adawa sun yi watsi da sakamakon zaben, suna cewa ƙarin wa'adin ya saba wa doka. Wannan takaddama ta gurgunta zaben ƙasar da ke kudancin Afirka da ke da tarihin gudanar da zaɓe cikin lumana. Mataimakiyar shugaban ƙasa Netumbo Nandi Ndaitwa, wacce ita ce 'yar takarar jam'iyyar SWAPO mai mulki, tana da ƙarfin gwiwar zama mace ta farko da za ta zama shugaban ƙasar Namibia. Matsalolin da aka fuskanta a zaɓen na ranar Larabar da ta gabata, waɗanda suka haɗa da ƙarancin katin jefa ƙuri'a da sauran abubuwa, ya sa hukumomin zaɓen suka bar wasu rumfunan zaɓe a buɗe har zuwa ranar Asabar.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Duk da cewa hukumomi a Najeriya na ci gaba da bayyana cewa ana samun sauƙin matsalolin rashin tsaro saboda ana kan samun galaba akan 'yan ta'adda, har yanzu akwai al'ummomin da ke ci gaba da fuskantar tashin hankalin 'yan bindiga. Don kuwa da safiyar jiya Litinin mutane tara sun rasa rayukansu a ƙaramar hukumar Sabon Birni ta jihar Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya sanadin harin da 'yan bindiga suka kai a ƙauyen Ɗan Tudu. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton daga Sokoto.
Yanzu haka al'ummar garin Ɗan Tudu da ke Lajinge a ƙaramar hukumar mulkin Sabon Birni da ke gabacin Sokoto na ci gaba da jimamin mutane tara da suka rasa rayukansu sanadiyar wani hari da 'yan bindiga suka kai a garin. Wani mutumin garin da ya samu tsira daga harin ya shaida min cewa dama mutanen garin sun samu labarin cewa akwai yuwuwar 'yan bindiga na kan hanyar kai hari a garin. Ana wannan zance kwatsam sai suka aukawa garin.
An kira mu an ce suna tsaye, to duk mun an ka tsaya ana shayi kawai sai sun ka lallabo sun ka lallabo, akwai wata rihewa wani shi sun ka zazo ta wurin ta tsaye sun ka mutanen nan sun ka mani. Mutum goma na sun ka halbe, tara Allah ya musu rasuwa, gudan na an yi su kuturi shi. Kuma daga cikin waɗanda mutanen da an ka halbe gaba ɗaya kowane mata tana can gare su.
Yanzu wani irin yanayi aiki cikin wurin?
To yanayi za mu zauna muna karɓar.
Na tuntuɓi shugaban ƙaramar hukumar mulkin Sabon Birni Ayuba Hashimu wanda ya tabbatar min da aukuwar lamarin, abinda ma yasa ya katse halarta wani taro da yake yi a babban birnin tarayya Abuja. Ya dawo gida sai dai lokacin da muke magana yana kan hanya baya da cikakkar natsuwa. Akan haka ne na tuntuɓi mataimaki na musamman kan lamuran tsaro ga ƙaramar hukumar Malam Muhammad wanda ya tabbatar da cewa
rahoton da muka fara samu da dare an samu mutane guda 8 wanda aka kashe. Daga baya muka samu rahoton cewa mutum 9 ne ba mutum 8 ba. Da satin nan kuma an dauko mutum ɗaya wanda suka raba a kafa aka kawo shi asibiti, har dai lokacin da aka dauke shi zuwa Sokoto ina tare da shi ainihin shi wanda aka raba da kafa.
To amma su wanda aka ce an dauka kun samu wani labari game da su?
Eh to akwai wasu mutane da aka dauka, amma wasu daga cikin su kaman kwara uku ne zuwa 6 sun samu kubata sun dawo.
Kamar wani bayani da na samu ga wani mutumin ƙauyen ya ce duk waɗanda aka kashe an tahi da matansu, gaskiya ne?
Eh to mafi yawanci sun tafi mata, amma har yanzu ba mu tabbacin ko da matansu ne, saboda tun lokacin da abin ya faru mu zirga-zirga ne muke tsaye mu gane cewa an samu ainihin samun kwanciyar hankali ko dai yake ne.
Wani batu da jama'a ke furtawa akan wannan kisan shine yankan rago ne ƴan bindiga suka yi wa mutanen.
Da suka samu shiga cikin garin shine suka samu mutun tara sun kai musu yankan rago haka. Wanda su ne kamar cikin matsaran garin ko kuma ince ƴan banga na garin.
Na tambaye mashawarcin na musamman kan lamuran tsaro ga karamar hukumar ko menene hakikanin yadda kisan ya wakana?
Harbi ne suka yi musu. Kasan yadda suke irin harbin nan sai su aga mutum bindiga ta makogaran shi sai su harba. Kasan irin bullet in ya jefe makogaran mutum yakan yi kamar an yanka da wuka ne. Duka ta waya ne suka harbe su. Mafi yawanci masu gidajen nan ne farkon shiga da irin gefe-gefen gari haka su ne suka sama.
Wannan dai na zuwa ne lokacin da mahukunta a jihar da ma tarayyar Najeriya ke cewa ana samun nasara kan ƴan bindiga. Inda ƙasa ga wata biyu ministan ƙasa a ma'aikatar tsaron Najeriya Bello Muhammad Matawalle ya ziyarci yankin na gabacin Sokoto tare da baiwa jama'a tabbacin azamarsu ta samar da sauƙi ga rashin tsaro a yankunan. Na tambayi wani mazaunin ƙaramar hukumar mulkin Sabon Birni ya zuwa yanzu ko an samu sauƙin matsalolin.
Yadda kasan farashi yana tashi a ƙasarmu haka kullum matsalolin tsaro suke ƙara yawa ƙasar gobe. Kadiban irin walakancin suka shiga kura sati biyu da suka ko sati uku da suka gabata abin da suka yi. Hakanan dunkawa shekaran jiya su ma sun shiga sun kashe wani bawan Allah. Matsalolin kuma ga sunan kullun ƙara hawa suka yi.
Duk da yake kwanan baya an samu rahotannin cewa jami'an tsaro na fafatawa da ƴan bindiga a yankin na gabacin Sokoto, kuma jami'an tsaro na sakai da ma ƴan banga suna iya kokarin su, amma dai matsalar rashin tsaro a iya cewa ta zama ƙashin bakin tulu a yankin na gabacin Sokoto. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwa mu duku a wani sabon shiri na Saka mai wuya. Idan Allah ya yarda, nan da kwanaki hudu masu zuwa, wato ranar Asabar din nan mai zuwa 7 ga watan nan na Disamba shekarar 2024, miliyoyin 'yan kasar Ghana za su yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe domin su zaɓar kansu sabon shugaban ƙasa da kuma sababbin wakilai na Majalisar Dokoki ta wannan ƙasa din. Yanzu haka dai a Ghana babu wani abu da ake magana akan shi ko mutane suke mai da hankalinsu akan shi kamar shi wannan zaɓe din. Yayin da jam'iyyun siyasa daban-daban suke ta zagaye cikin ƙasa su kai goro su kai mari suna tallata manufofinsu da ƙudurorinsu ga jama'a. To, ko ba faɗa ba an san cewa dai hankali ya fita a laƙa ne akan mutane ko kuma jam'iyyu guda biyu da 'yan takararsu. Mana John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC mai shekaru 65 da haihuwa kuma tsohon shugaban ƙasar wanda ya riƙe ƙasar daga shekarar 2012 har zuwa 2017 wanda yake fafatawa da mataimakin shugaban ƙasa na yanzu ɗan shekaru 60 da haihuwa Muhammad Bawu Miya na jam'iyyar NPP wanda shi ma tun shekarar 2012 yake zaune akan wannan muƙami na mataimakin shugaban ƙasa. To, kamun mu shiga cikin muhawarar mu ta yau, bari mu kawo muku ɗan bayani dangane da halin da Ghana take ciki a halin yanzu mai alaƙa da wannan zaɓe. Da mu fara da maganar tsaro. Ga Hawwa.
A sansanin sojan sama na Ghana, jami'an tsaro sun kara kai ne wajen atisayi na shiri tare da tabbatar da cewa suna cikin shiri ko ta kwana. Hukumar ta bayyana cewa za ta gudanar da sintiri a sansanin samaniya don samar da taimakon gaggawa a duk inda ake bukata yayin zaɓe. Flight Lieutenant Musharuddin Sadiq Maiga, ɗaya daga cikin limaman sojan sama, ya ce:
"So dai kamar yadda kuka san, a kowane lokaci a shirye muke, a masoliyanmu ne mu ganin cewa garin namu kasan zaman lafiya. Kowane lokaci idanunmu buɗe yake yadda za a yi a yi zaman lafiya a Ghana."
Daga headquarter 'yan sanda, 'yan sandan Ghana ta sanar da cewa ta kara kaimi wajen shirye-shirye na tsaro. Rundunar ta ce za ta tura jami'an tsaro zuwa dukkanin yankunan ƙasa domin kula da doka da oda. Ɗaya daga cikin mai magana da yawun 'yan sandan ta ce babban spata na 'yan sanda ya yi kira ga al'ummar Ghana da su kasance masu bin doka tare da haɗin kai da jami'an tsaro domin tabbatar da kwanciyar hankali.
As part of the briefing, we touched on our deployment plans.
Daga cikin bayanai, mun yi magana kan shirye-shirye da muke yi na tura jami'an tsaro a wurare zaɓe daban-daban. Duk da waɗannan tabbacin, jama'a na cikin fargaba kan yiwuwar tashin-tashin hankula da ake ganin a matsayin wuraren tashin hankali a baya.
Alhaji Faisal Mustapha Dodo, gaskiya an shirya in ka shiga cikin gari, kana ga akwai abin da ake cewa election fever ya shiga ko'ina. kowa daina buzancin siyasa. Inda muke a baya muna ga akwai barazana tashi hankali saboda me? In ka duba shugaban jam'iyyar NDC shine shugaban former shugaban kasan John Dramani Mahama ya nuna cewa shekaran gaba bai je kotu ba.
Sunana Abbas Ayub Babaguni. Tane da dama na fargaba duba da yanda ita jam'iyyar MPP take so ta yi ta zarce cewa za a break 8. Bangaren ta ne suna cikin wato rashin natsuwa sai da an yi zaben da an kare.
Daga sojin sama, ƴan sanda zuwa ofishin shugaban ƙasa, hukumomin Ghana suna nuna jajircewansu wajen ganin an gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali. Hawawu Abdulkarim Yunkwaniya, muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To ga shekki Hawawu, to kamar yadda muka ce wannan zaben ba na zaben shugaban ƙasa kaɗai ba ne. ƴan Ghana har ila yau za su zaɓar kansu sababbin wakilai na majalisar dokoki, wanda a kansa ne Hazza Adams wakilin mu dake Kumasi ya yi mana madubin halin da ƙasar take ciki dangane da wato fasalin wannan majalisar a yanzu da kuma abin da ake sa ran zai faru bayan kammala wannan zaɓe ɗin.
Majalisar dokokin ƙasar Ghana na da wakilai 275 kuma kowane shugaban ƙasa na bukatan goyin bayan wakilai masu rinjaye domin inganta tsare-tsaren gwamnatinsa. To sai dai majalisar dokokin ƙasar na yanzu ta fuskanci kalubale da dama sakamakon kusanci na yawan 'yan majalisa tsakanin jam'iyyun siyasa a ƙasar. Jam'iyyar MPP mai mulki na da wakilai 137, kazalika NDC mai adawa na da 137. Hakan dai ya sa manya-manyan jam'iyyun siyasan sun fara kira ga magoya bayansu da su yi kokarin marawa 'yan takarar wakiltan jam'iyyarsu baya a zaɓen da za a kaddamar a bana domin kaucewa jinkiri irin wanda aka fuskanta wajen yanke shawarwari a sabuwar majalisa da za a kafa nan da wata ɗaya bayan babban zaɓe da ke tafe. Wata cibiyar bincike ta Global Info Analytics da ke Accra ta yi hasashen samun nasarar majalisar dokoki ga jam'iyyar NDC mai adawa a zaɓen da za a yi a ranar 7 ga watan Disamba ɗin nan. Musa Dankwa shine daraktar cibiyar.
Mun gan kamar in dai za a yi zaɓen NDC ta samu 150, sa'annan MPP sun samu 69.
Duk da yin na'am da wannan hasashen, jam'iyyar MPP mai mulki na ganin NDC ba za ta iya lashe yawan kujeru a majalisar ba. In ji Yusuf Fafana, jami'in sadarwa na gwamnatin jam'iyyar NPP.
Kaga ta san mu ka san Ghana yau yanda take. Ba wani lokaci da zai zo da NDC zai samu majority in parliament again, never again.
Halin yanzu dai hukumar zaben kasar ta bayyana cewa ta shirya saf domin shirya sahihin zabe. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
To ga Sheikh Hamza. To bari mu shiga yanzu ga dangazan cikin kashin ƙarshe na muhawarar da muka yi kwanaki muna kawo muku dangane da wannan zaɓe ɗin inda ake fafatawa tsakanin Usman Abdu na jam'iyyar da ke mulki yanzu ta NPP da kuma Jibril Maestro na jam'iyyar da ke son ta kwace mulkin Ghana daga hannun NPP ɗin, wato jam'iyyar NDC. Malamai bismillah.
Akwai damuwa cikin zungunanmu. Shine akwai mutanen matasa. Wurin da ba su da aiki sai ya bare a matasa na zuwa suna irin abin da suka
bai wa dan su ayi
ko da ayi kuwa yanzu ya kawo aiki akwai wani $10 billion big push zai kawo aiki da aikin da sanin ICT na akwai modus daban kowa zai ji yayi mai je yi koya ya kawo kuma aikin da entrepreneurship interprene shi ne mi inda zaka zo ka je cikin wannan
shanin kamfanoni
eh akwai wanda za su training ka su mentor ka ko an ba kuli ba akwai wanda za a yi ne abin ga ya sunan shi ma a nuna ma yanda zaka yi kuma bai bai hasara matan mu suke kuni suke taimaka bazan su akwai cewa kamar if you educate a man you educate individual sai ka women's development bank
ranking raya
mata
ke
kuma wannan matan nan mata zalla za su aiki wuri ba da miji ne sai aiki wuri ko wani market akwai wannan banki wuri bankin nan in kaje aka baka kudin nan ba interest ba wani kara wani haraji kai kuma za a nuna ma yanda za ka yi kudin nan ya yi amfani
yanzu waɗannan abubuwan da kake ta nunawa kun yi alkawari za ku yi ma
yana cikin manifesto
kuma ka yi imani da wannan kun iya samun hankalin jama'a su
saboda
zabe ku
kan wannan saboda an
zabe
an
shekara
ta an ganka man wadanda mutane suna rabba kasa suna ba kansu suna sai government bangalo an kama su fili fili
yawa
suna isin suna kasawa
to bari mu sai daga nan
mu akwai shi dawo
muraji
na kan na tura ma duka
ba daji su bari bari mu shi bari mu shi gaba to ila she
yeah
eh last abun da zamu karshi
a wannan ta nan clan
Dr. Mamadou Bawumia mai kariya ne kagani arere ni gida arere ni gida ne kyau an gwada mini inda ake maganan babba ban zama nan ga yace maka jondon mani Muhammad mai kariya ne amma Allah ya ce gwada mun kamar shi mai kariya ne excellence da Dr. Mamadou Bawumia ya man ya magana wai ya zama daga gaban chief imam ya ba da wani dabara maka aika 500 da cikin zagwannan mu in the history of this country ba wani government din da yanzu ya tura ni kamar ta send da zagwannan mu fund kansu a tattalin su kamar inda don
zama su ba da ya
isa ya yi
na ba shi ya da din da meeting da ya
abin da ke cikin ba
mun gan cewa
na gana maka na gana maka ba magana ba gana maka evidence
ya isa
ayyuka da suka yi gana maka
gana
Kasemis, Ghana State Kasemis, ina ke kuli yuzwa kina. Under President Mahama,
Chief Yair Kinti Anagane,
unemployment rate in the 8%. Kariyani, it is a lie. It was 10%, na kuna kina amaka.
Bismillah.
Ni se sege na hindi wanda kariyani, wali wanda do chiki.
Wanda amaka neki ingana capture chiki manifesto. Wanda masala ndo suka fishi na su yada. Masala ndo suka fishi
na. Na wanda kuna amaka wana.
Saka Kasemis na, under su muta ninga maso kariyanga, 14%.
Na kariyani.
Da haka nake jin za mu dasa aya a cikin wannan shirin. Yanzu muna godiya ga Usman Audu, Communication Officer na Jam'iyyar New Patriotic Party wato NPP kenan jam'iyya mai mulki a mazaban Ododo Diu. Sai kuma Alhaji Jibrin Maisu, Communication Officer a Ayawaso North Constituency. Ina muku godiya kwarai da wannan damar da kuka samar min. Nagode, Allah ya sa damu.
To a gaishe ku. To jama'a nan zamu ja aya a wannan shiri na tsaka mai wuya. In Allah ya daga yanzu har lokacin da za a yi wannan zabe za ku ji sashen Hausa yana ci gaba da kawo muku rahotanni barkatai da ra'ayoyi da fashin baki dangane da wannan zabe din da kuma musamman ka muku sakamakon shi idan ya kammala. Yanzu kan muna son mu yi ban kwana da ku anan a madadin Redwan Abbas da ya shirya mana wannan muhawara da wakilan mu na can Ghana din wato Hawwa Abdul Karim da Hamza Adams da kuma Idris Abdullah. Ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington, nake fatan mu baku lafiya. Sai anjima.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin, da Dadi Balawai wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni, da ma injiniyar mu ta yau Ms. Nashwan, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.